ganawa ta musamman da shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin sauran kasashen. A Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya an kada ƙuri'a a rumfunan zabe da ke da tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben ƴan majalisar dokoki a yau Lahadi, bayan da rikicin ƴan tawaye da baibaye zaben watan Disamba. An fara kada ƙuri'an ne tare da ɗan jinkiri kaɗan a Bangui, babban birnin ƙasar, a cewar hukumar zaben. Ana iya ganin ƙaramin layukan mazauna suna jiran kada ƙuri'a yayin da yawancin ƴan sanda da jandarmomi ke tsaye. Mahukunta sun nuna damuwarsu don gujewa sake afkuwar rikicin da ya dabaibe zaben na watan Disamba, lokacin da shugaba Postin a Change ya sake lashe zaɓe. Amma ƴan tawaye, waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Francois Bozez, sun nemi karɓe iko ne a yayin da ake zargin an yi kurakurai a zaben.
Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. An kammala babban taron mabiya ɗarikar Tijjaniya na Afirka tare da jaddada kira ga musulman duniya da su kasance masu kyautata ɗabi'unsu da daidaito akan koyarwar addinin musulunci domin samun salama a duniya baki ɗaya. Jihar Sokoto ita ta karɓi bakoncin wannan taron a karo na 35. Daga jihar Sokoto ga Muhammad Nasir dauke da ƙarin bayani.
Dubun-dubatar magoya bayan ɗariƙar Tijjaniya daga ƙasashe daban-daban na duniya suka taru domin maulidin Sheikh Ibrahim Inyasi Alkaulahi. Farfesa Abubakar Abubakar Yagawal shi ne shugaban su bayan ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya.
Maulidi na Sheikh Ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu, inda masoya ne da almajirai ne suke taruwa don su nuna cikakken goyon bayansu a gare shi, kuma su ƙara danƙon zumunci tsakaninsu da junansu, kuma su yi bitar rayuwar shi ta Allah don su san irin tahiyyar da ya yi, su ma su yi irinta. Maulidin ba ƙasa kawai ba, na duniya ne, saboda muna da mutanen Murtaniya, Algeria, Morocco, Senegal, Sudan, Ghana, Niger, Chadi, Cameroon, sannan almajiran sa na Najeriya.
Malamai daban-daban da suka fito daga kasashe daban-daban sun magana a lokacin wannan haduwar. Sheikh Dahir Usman Bauchi na daga cikin malaman. Addu'o'in zaman lafiya da aka gudanar, wani babban abu da ya ɗauki hankalin taron na bana shine sake kafa tarihi da tsohon sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi ya yi, wanda bayan gadon kakansa Sarki Sanusi na ɗaya a zaman sarkin Kano ya sake gadonsa a zaman khalifan ɗariƙar Tijjaniya na Najeriya. Muƙamin da wanda ya riƙa sa a ƙarshe shine marigayi khalifa Sheikh Isiyaka Rabiu. Sabon khalifan na ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya Sarki Sanusi na biyu ya maganta da mabiya ɗariƙar bayan naɗinsa a zaman khalifa. Mabiya ɗariƙar ke faɗa akan naɗin sabon khalifa a Najeriya.
Sunana Malam Usman Nasarawa, kuma kebi naɗin da an kasa Sanusi Lamido. Muna kuma na kwanan ciki, dama shi mulki Allah ke bada shi, to in ya bada shi kuma babu wata matsala.
Sunana Zakir Muhammadu na Abida birnin Zoma. Ga naɗin da an kawo Sanusi Lamido Sanusi, ina bada goyon baya, ina mubaya'a, ina yi mishi murna, Allah ya taya shi riƙo.
Saboda cunkoson taron jama'a da suka zo daga kasashen duniya, an samu aukawar rufin wata rumfa daga cikin rumfunan da ake taron. Har wasu bayanai sun tabbatar da cewa an samu salwantar rayuwa ɗaya, yayin da wasu suka jikkata da dama. Tun bara ne aka baiwa jihar Sokoto Najeriya ɗaukar bakoncin wannan taron karo na 35, amma saboda cutar muran mashako aka ɗage shi sai a wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya muna jagoranci. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Masu bincike a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira a kasashen duniya da su dauki mataki don kawo karshen aika-aikan da ake a kasar Syria, waɗanda suke janyo cikas ga yankurin da ake na samar da zaman lafiya mai dorewa a kasar, wacce ta kwashi shekaru goma tana fama da rikici. Shi dai kwamitin da ke bincike kan rikicin na Syria, wanda ke zaman kansa, ya miƙa wani sabon rahoto ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata yarjejeniyar tsagaita wuta da Rasha da Turkiyya suka taimaka wajen kullawa a bara a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriyar, wanda shine tunga ta ƙarshe da ke ɗauke da 'yan tawaye, ta yi nasarar rage rikicin da ƙasar ke fuskanta. Sai dai shugaban kwamitin Pulo Pinheiro ya ce rikicin zai iya sake ɓallewa a ƙasar. Amma jakadan Siriya a Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva, Hussein Eddin Allah, ya ce rahoton na ɗauke da kurakurai da dama, yana mai cewa gwamnatin Siriya na yakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda, batun da kwamitin binciken ya ɗauki idansa a kai. Daga ƙarshe, aƙalla mutum huɗu ne suka mutu bayan da wani jirgin sojin ƙasar Kazakhstan ya faɗi jiya Asabar, a cewar gwamnatin ƙasar. Jirgin sojin mai lamba 26 ya faɗi ne a lokacin da yake ƙoƙarin sauka a wani yanayi mai cike da hazo a filin tashin jirgin saman Almaty, bamban birnin ƙasar Kazakhstan, kamar yadda ma'aikatan da ke kula da ayyukan ba da agajin gaggawa suka faɗa. Jirgin ya taso ne daga Nur Sultan, amma aka daina jin ɗuriyarsa a daidai lokacin da yake shirin sauka. Bayanai sun nuni da cewa ma'aikatan jirgin 6 ne a ciki, amma baya ɗauke da fasinja ko ɗaya. Babu dai wasu bayanai daga hukumomi akan abin da ya haddasa faɗuwar jirgin.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Wasu alƙalima na nuni da cewar yawaitar mace-mace da ake samu a sanadiyar haɗarin motoci da sauran ababen hawa a Najeriya ya ninka fiye da kashi 65 na sauran mace-mace da ake samu tsakanin wasu cututtuka da wasu haɗarin rayuwa na yau da kullum, wanda masana ke alakanta hakan da rashin kyawun hanyoyi da rashin dokoki masu tsauri akan duba lafiyar ababen hawa kamun a kai ga hawansu. Nasiru Adamu Alhikaya ya yi mana nazarin wannan rahoton, ga kuma abin da ya haɗa mana.
Ya zama wajibi a bullo da tsarin amshi mabuɗan direbobi a tasha, sannan kafin a basu su dau fasinja ko kaya don hawa titi, a yi musu karamar jarabawa don gano suna hayyacin tuka mota ko kuwa a'a, in ji Farfesa Wole Shoyinka wajen kaddamar da kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci da aka yi a Abuja da Lagos. Wasu sukan kwankwaɗi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba, amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa munanan haɗura. Wasu daga tashoshin da za a kafa zuwa yanzu sun hada da garin Ogbulafo a Enugu, Lakwaja a jihar Kogi, Marabar Jos a Kaduna da kuma Ilela a Sokoto. Shugaban ƙungiyar direbobi na Najeriya Najim Usman Yasin ya ce suna maraba da tashoshin, don hakan zai taimaka musu su riƙa sararawa.
Kadi ba duk wuraren da aka yi fonte wuri tara wurare ne da motoci ke tsayawa, inda direba aka ce ya tafiya kamar awa 6 yana tafiya. Ya huta kamar minti 39, sannan ya kara ya ci gaba.
Gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi na kan gaba a maraba ga aikin waɗannan tashoshin.
Babban hikima ce da wannan ma'aikata mai kula da jirga-jirga ta jiragen ruwa a yi tashoshi manyan motoci za su rinka tsayawa, saboda ko kwanan baya masu manyan motoci ƙungiyar NATO ta jihar Kebbi sun zo sun same ni suka gaya min cewa cikin wata 6 sun taɓa hasarar mota wajen 51 da kaya, saboda rashin irin waɗannan wuraren tsayawa, da kuma cewa wannan wuraren tsayawa ba ma wai kawai tsare kaya da mutunci ba, zai ƙara bunƙasa arziki. Su ma tashoshi ne manya waɗanda kasuwoyi za su tashi a wurin, sannan masu kaya sun san inda kayansu suke, ana iya har waya house da wurin gyara, don haka wannan abu ne babba wanda zai taimaka ma kasa. Naji dadi cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin ayi haka, kuma yake yunkurin lalle-lalle ayi da sauri.
Hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke da alhakin kafa tashoshin da haɗin gwiwar samar da bayanai daga hukumar kiyaye aukuwar hadura.
90% of the goods coming to Nigeria are distributed by road, which is important.
Kashi 90 cikin 100 na kayan masarufi da kan shigo Nigeria aka raba su ne ta hanyar mota. Dan haka ba wai kadai muna buƙatar kyawawan hanyoyi bane, kazalika muna buƙatar irin waɗannan tashoshin don kawo sauki a sufurin. Shugaban hukumar barista Hassan Bello ke ƙarin bayani a taron da ya haɗa yancin duk masu mu'amala da tituna.
Kaga idan an yi haka zaka ga an inganta kai kaya. Wato ana kai oda kaya kafin su zo Kano misali sai ayi kwana 7 ko 8. Wannan yana kawo cikas ga tattalin arziki. Kuma yayin haka aka bude wannan tasoshin za ka ga an bude mu mutane wurin da za a samu ayi aiki. Mutanen mu ko yaran mu da ba su aikin yi sun zo wurin sun samu aiki. Kudin shiga kuma za su zo.
Yan kasuwa ne za su zuba jari wajen gina tasoshin. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har ila yau ana ci gaba da samun rashin gamsuwa da sakamakon zaben shugaban kasar Jamhuriyar Nijar. Al'umma a sassa daban-daban na kasar na ci gaba da bayyana damuwarsu akan sakamakon kotun kolin zaben kasar, inda suke cewar kalaman tsohon kakakin majalisar dokokin kasar kalamai ne masu harshen damo. Ga Haruna Mamman Bako dauke da karin bayani.
La representation nationale souhaite qu'il soit le premier à agir pour montrer à tous nos concitoyens que les élections sont terminées et bien terminées et qu'il est temps de se
retirer. Shugaban majalisar dokoki ta kasar Jamhuriyar Nijar ta kammala aiki na shekaru 5 Usaini Tini kenan, a lokacin da yake jawabin kammala tenuwar shekaru 5 na ƴan majalisun, inda yake cewa ai zabe ya kare don sabon ƴan majalisun dokoki na kasa da za su kama aiki a ranar 17 ga wannan watan na Maris na tsawon shekaru 5 masu zuwa da su sa cigaban kasa gaba maimakon ababen da ba za su ceto al'ummar da ta zabe su daga cikin yanayin da take ba. Sai dai an adawa na cewa tsohon shugaban majalisar da ta gama aiki ba shi da kurmin wannan maganar, domin sun kai kara kotun tsarin mulki game da zaben da ya gabata zagaye na biyu na shugaban kasa. Kuma kotun tsarin mulki tana iya cewa a koma zabe a waɗansu wurare, inji Maitre Abdulmuni, shugaban jam'iyyar RDR canji ta rashin birnin Gwani ta Mahammu Usman.
Da shi ka san jawabin da ya yi. Indai ba zargin da muke wa kotun tsarin mulki ba tsakanin ta ita da gwamnati, indai ba zargin da muke mata ya tabbata ba, ga magana ita ku da yayin shi ko ya kuskure, mu mun zarge su da kanun su haɗe ba za su yi mana adalci ba. Amma kuma tun da ta muta ita ba za mu zargin ta da rashin adalci, muddin ba mu ga bisa in ta haddo sakamako in ba rashin adalci ta yi. Amma yanzu ga magana ta shi ta nuna indai da wata majiya ba shine kirkira a gita ba, to ta nuna babu adalcin da za a shirin yi mana a cikin sakamakon da zakoto za ta yi da kasuwa.
To a shi yana bayani ne na an yi zagaye na biyu zabe ya kare an ba da sakamako.
An ba da sakamako ko to ta yadda sakamakon? Ai ba ta yadda ba. Da mu da su duk ita muka saurare. Mun yarda da ita ko muna zarginta. Zargi suna wucewa in an ka haddo sakamako in an haddo na gaskiya. Ko mu muka wada ya haddo na gaskiya muna yi mu saurare su.
To amma shi shina ganin kotun ai duk bayanin da za ta yi ba ta da ciya yalla wata kila a koma a sake zabe ko kuma a rushe zabe.
Shi dai tunda bai da tabbaci kuma an hana kowa shi ce ga abin da an kai. Kenan abin da yace zarbabbe yana yi. Don kuma ba zarbabbe yana yi ba to an shirye da wani abu. Amma a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar ta Nijar Alhaji Dan Baba Mamman Ceni ya ce suna cike da mamakin wannan zancen da ɗan adawar suka dogo a wannan lokacin.
Ai majalisa ta yi shugabanta kuma majalisa kotun tsarin mulki ta ba da sakamakonta, kuma nan na sunaye ban kwana da su abokai ne ɗan majalisa tunda shi a shugaban majalisa ya ce zaɓe ya ƙare. Zaɓen nan na majalisa tunda sun yi hand over 17 ga wata ‘yan Allah ya yarda za a rantsar da sabon ‘yan majalisa, to bai ƙare ba. Ai nan na yin magana to kuma sun ka juya shi can to ko can sun ka juya shi ga na shugaban kasa sai ya ce to zabe bai kare ba to ai dole shi kwadi ya kare tunda ya tabbata ya kare yun sakamako an bashe shi na seni kuma masu kai kara sun kai kara can constitutional kuma to in tace akwai inda za a sakewa to mi an magana mi alaka shi da magana shi da magana da yayi ai babu wata alaka tunda shi dai ga wangan lokacin da ya samu tunda bai samun dama ta koma doka mikro shi magana da